Washington.
Daga muryar Amurka a Washington DC.
Jama'a barkanku da sake saduwa da ku a daidai wannan lokaci. Shirin yau da gobe kuke saurara daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Akan mitoci 25 da 31 da kuma 41. Ana kuma iya kama mu a birnin Yamai na Jamhuriyar Niger a VOA Africa kan mita 102.5 zangon FM. Sai kuma stashoshin na zangon FM a Jamhuriyar Niger da suka hada da Radio Amfani da Sarauniya da kuma Niya. A can kuma shi kasar Ghana kuma za iya kama mu ta Alpha Radio. Za kuma iya jin mu ta yanar gizo a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Masu gabatarwa
Amina Buhari Auna
tare da ni Zahra Aminu Fage.
Jama'a a kowace ranar Talata shirin yau da gobe na tattaunawa ne akan al'amuran mata zalla. A yau 7 ga watan Janairu na shekarar 2023 za mu yi magana ne akan kalubalen da mata ke fuskanta bayan rabuwar aure.
Kai kuma sauraron mu muna tafa da karin bayani.
A cikin shirin namu na yau wakiliyar sashen Hausa ta gayyato mana baki domin tattaunawa akan wannan batu.
Daga bisani kuma za mu bude muku layi domin ku kira ku bayyana mana ra'ayoyinku sai a gyara zama a kasance tare da shirin yau da gobe.
Ba tare da batun lokaci ba za mu karza ya zauren tattaunawar mu a jihar Kaduna karkashin jagorancin wakiliyar sashen Hausa Binta Ibrahim da bakin da ta gayyato mana.
Yau za mu tattauna ne akan rayuwar bazawara bayan rabuwar aure. Shin ko mai sauraro ya san irin hali da kalubalen da mace take shiga bayan rabuwar aurenta? A cikin ajin namu muna tare ne da Rabi Almayau, Maryam Muhammad, Saratu Muhammad Sani da Khadija Sa'ad Muhammad, wanda zamu tattauna da su akan rayuwar bazawara. Shin menene take fuskanta, wani irin kalubale take fuskanta a wurin ƴan uwa, abokan arziki da kuma jama'a ko in ce al'umma gabaki daya? To rayuwar dai mace tunda Allah ya halicce ta a matsayin ta na halitta ta musamman, saboda a cikin bani Adama za ku gane cewa ita mace an halicce ta ne da abubuwan ban mamaki, kuma mace an karrama ta a cikin dukkanin addinai. Sai dai kuma bayan an riga an samu abokin zama an kila daidaita, wayansu abubuwa suna iya giftawa na rabuwar aure, inda ita macen ta kan shiga halin haula'i a mafi yawancin lokuta. Za ka ga cewa ita macen ita tafi samun kalubale bayan rabuwar aure fiye da namijin. So wayannan abubuwa ne wayanda suke shafar rayuwar ita ƴa mace, musamman wanda ta yi aure ta fito. Sai kuma maganar aure ya mutu, wa ake ba laifi, waye yake shiga cikin damuwa bayan rabuwar auren nan? Ya rayuwa yake kasancewa a gare ta, da wani irin ido al'umma, ƴan uwa da abokan arziki suke mata wannan kallo?
To assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Ita bazawara ya rayuwa take kasancewa bayan auren ta ya mutu? To takan shiga matsaloli da dama, san iya kasa miki kaman kashi biyu ko uku. Na daya, matsala a cikin gidansu, gidan iyayenta, shi ne na farko. Na biyu, al'umma baki daya. Na uku, mazaje. Cikin mazajen da za su zo neman ta a matsayin ta na bazawara kashi biyu ne. Wani har wanda bai isa ya mata magana ya taya ba, sai ya zo ya taya.
Wato ta samu.
Sannan a gida, bari in fara dauki dake mu fara a cikin gidansu. A yau ta dawo, in gidansu ba hali, a nan ɗakin ƙannanta za a tura ta ta zauna da ita da ƴaƴan da ta dawo da su, in mijin ya yarda ya bata. In ko ba haihuwa, za ta dawo ta shiga cikin waɗannan ƙannan nata. To a nan ne za a fara, raini zai tashi. In ne ba iyayen wani abu ne, kuma iyayen masu san abu duniya ne, to a nan za a fara takun saka.
To
tana gidan miji, ya iya yiwuwa tana samu tana basu. Yanzu ta dawo sai sun tuka su bata. Matsala ta farko. Sannan na biyu, kallanta wanda za ta kira su kai tsaye ta sa su abu, ta sa su si abu, ta dawo gado ɗaya katifa ɗaya suke kwana. Sun san fitarta, sun san rashin samunta, ta zama kamar ɗaya da su. to ana raini zai fara ta kira su ta aike su sun kalle ta sun watsa sanan iyaye su ma suna ƙara gishiri da suga ai a da tana gidan miji ta yanzu ko ta dawo
wata kaddara ne
ta fito da yawa wata kaddara ce ta fito da ita in kallanta wani abu ta sa su ko suka ki ko suka mata rashin kunya in aka kai ƙara ita ake ba laifin sai a ce mata kin ki zama gidan mijinki kin dawo da wata al'ada koko kin kina son ki nuna makallanki na baya cewa aka fi zama aure inda dadi ki koma dakin kiki zauna mai
to wato
ya da ki takura musu to kin ga tuntunan za ta fara ganin akwai matsala
gaskiya ga wata damuwa ta saboda shi daga gidan
mutum ne mai kwana da gidan shi a wanke mata damuwa ta
sai ga ran kara
mata to kuma ƙara dan kara mata wani
to ya kuma muke sallan mutanen waje
sai mutanen waje wanda ba su da gadan ka amma kuma sun sa maka ido
suna da gadan zancenki
yawa suna da gadan zancenki kin da dai ta ki zama aure ne ai ta ki kaza ai wance ta ki kaza har shiyar ni ma sai a kaga miki har abinda baki sani ba sai a kaga miki a ce
ko ta ma a ce ai dadi take kin ga yanda mijin yake mata kin ga yanda ke da
nan amma
ya kai auren nan
ya ji dadin da take ji a gidan miji amma sai da ta kaso auren to ta dawo in zawarci abin yi ne ta dawo ta ji to sheri iri iri in wanka kika yi kika fita ai za ta fita yi kaza in kaza kika yi ko da zani sabo aka ganki da shi a matsayinki na bazora wani sai yayi da ke to kin ga anan wurin al'umma kenan to sai kuma mu dawo kan
manewa
wa'anda kuma za su zo suna neman ki kamar yanda nace har wanda bai isa ba zai zo ya taya
ai ba ga mishi bazawara ce
an ce mishi bazawara ce
to
sannan kuma wace da wata manufar ma yazo yake son ki shi abinda yazo da shi din tsakanin shi da Allah ne a'a kin cancanta yazo to kin ga wannan ma duk abin dubawa ne
to wata bazawaran idan aka zauna aka karanto maka dalilin da har yasa yau auren ta yake zama na zawarci ba ku iyayen mu ba al'umman ma da nake ta suke tare da mu ya kamata a tausaya mata amma idan aka zo ba a tunanin me ya kashe miki wannan auren kika dawo gida akwai wani ishu da ya taba faruwa wata yarinya ce ta auri wani sai zama bukatar shi ya ku bukatar ta yawa idan aka dawo gida da iyaye da manya a zauna dai still a bata hakuri a ce a hankali zaki saba har abin ta kai dai wannan auren ba a samu zaman ba ba matsalar fada ko wani abu tsakanin su wannan issue din sai shine dalilin kashe auren iyayen sun sani kowa ya sani amma da sadda ta dawo gida sai ya zama an koma ana musguna mata duk wani aikin cikin gida ta dawo ita ce duka girkin gidan nan wanke-wanken nan ita
kuma sai a shiga hora take da
horon ma shi aka ci gaba da yi mata idan mata ya aiki irin tana ganin uwarta ce mata ki nemo miji ki yi aure sai ki je ki huta a ɗakin ki nan ba ki zo gidan hutu ba ba gidan ki ba
kamar rayuwar mace musamman kafin dai a ce auren ana manajin ita ne a gidan iyayenta
da yawa
ta yi auren ta tafi ba mai fatan ta dawo
ne ko yaya ne an fi so ki je haka ki ta zama dai a can
an je ware ki in kin zo ta je ziyara ku kin kawo wani abu
akwai wanda kila san da kike gidan nan kuna da ɗaki tare da kannen ki to kila kin yi auren ma kannen an musu aure to kila ɗakin ma an ɗauka an ba yayin ki aure irin wanda ba shi da wadatan kenan sai a dawo kuma ba ki ma da ɗakin da za ki kwanta kila in baban ki yana da mata biyu ne kila shi ma bai da ɗakin shi yau in kina can ran da baya can da matar baban da waɗannan kila yaran ta
so yaya ne haka a takura dai
a haka za
ba wanda zai iya cewa bari ya kama miki haya ko ya ware miki wani ɗaki kenan
ai idan ba yanzu ba da abubuwa ido yake dan budewa a da komai kuɗin ki kika dawo gidan miji baki isa ki fita waje ki kama haya to a yanzu ne da addini da wasu abubuwa da yake dan shiga cikin mutane kin dawo gidan in gidan a takure yake babu inda zaki zauna in kina da hali zaki iya fita waje ki je ki kama haya sai ki zauna ko da kina da yayan da ke da yayan duk kun zama bayi a gidan in mijin ya baki yayan ki na idan kuma bai baki yayan ba an bar su can tarbiyyar su ta canza ta koma kalan wada wacan aka bar mawa to a cikin wannan dan Allah iyaye muna roƙon ku akwai wata ɗabi'a da mu Hausa Fulani muka mai da ita kamar ta zama addini a cikin zamantakewar mu wannan ɗabi'a kuwa ita ce idan mace auren ta ya mutu ta dawo gida a dinga cizguna mata ba kwai inda ya kamata a takura ta a matsayin ki na mace kin taba aure kin dawo gida bai kamata a saki ki saka ka ba nan dai an hana ki fita an hana ki yawo ko biki wannan ba allahi ba wallahi a takura ki saboda menene ana miki kallon ke kin san menene namiji to ana jin tsoran
ana kafa kafa
kada kije kuma wani abu da ke faru da ke ne na daban a waje wannan takurin nagori bayan iyaye idan ba aiki kike yi ko sana'a ba ke ma ya kamata ki alkinta kanki akwai takurin da take sa macin kin dawo gida sai ki ga garo kowa kika samu in kuma da sauran zama kina Allah Allah wannan mijin yazo duk da wulakancin fade mai da ke gidan nan naki at least kila idan kika kwanta zaki samu awas din da zaki bacci ki ji dadi sabanin nan fa kara ki ake yi kina kwance ne kila an dinga tsallaka ki
tunda can a gidan miji ma ka kika samu
yawa kuma sannan kila lokacin da baka san surutu ko na abin nan baki saki hana wani yayi ba yara ne ma yasa shi kila tunda safe ki ji guje guje ki daki da wane ne baki saki ce ba in kika magana sai a ce a kanki takura miki nan gidan ubanki
to ke yanzu ki an ware ki
ke ba yanzu ai gidan wace ce ke kuma in yayan naki ma sun zo da su su ma ayyan da naki a takura suke da ke da su duka a hantare kuke a takura kuke to amma irin wayannan damuwan da matsin wallahi shi yake sa mu kace ganin mace idan ta yi aure tana da matsala da damuwa a cikin gidanta har depression zai iya kamata amma ta gwammace har depression din ya kamata ta mutu a cikin wannan takurin sabanin kace da gidan iyayenta kai fuskantar wannan wulakanci iyayenki sun wulakanta ki kannanki sun raina ki yayinki kowa kullun tsawa a kanki kuma sannan wasu abun ma dan sabulin da zaki wanki ko yan goman da zaki dan abu ba ki da shi kuma ba ki da mai kawo miki kuma in kika roka a baki wallahi za a baki shi dan fitili ko kuma a ce jeki min wanki idan kika gama wanda ya rage da kun fanki hada ki wanke naki
to haka rayuwar bazawara ya koma
rayuwar bazawara ai ina tausaya ma bazawara dan Allah ma ya ce mace abin tausayi ne ku tausaya musu ku tausaya ma mai
balle wanda ya hau gadan karagar mulki
aka ta
tausaya a karagar mulki
yawa to kin ga to kika luwan nan in ma a ce kin dawo gidan akwai wadata kina da naki daki duk fa da haka sai an dinga miki ido sai an dinga gaya miki wani abin wani abun ma kawo miki daya a ce in an san kin dawo da yan kudaden ki da dan wadatar ki in kina son zaman lafiya wanda su yo mana kaza wanda sabanin da ba ta amfani da shi a cikin gidan nan
na ga wata wanda ya kasance da ta dawo wacce na kanta tace to ta daura girkin ta daban
wani ne ga wani
ta daban da ita yayanta ita ma uwarta da sauran kaya ta kunya ta daban
to ai ke ba
wani shi yawan kayan abincin daga gidan yayanta take samu shi
ba ta ya kai ba
komai ta hidimar ta saboda haka sai ya kasance har sai ta je ta yi kwadugo ta nemo wacce na kallanta ubanta na kallanta ɗan uwanta na kallanta
eh a lokacin da miki ake yi kamar wata gurbatacciya kwai ce kika dawo
haka
in aka hada ki da waɗannan kwan masu kyau za ki lalata su amma a cikin still akwai iyaye mu da suke masu imani za ki ga iyaye masu imani su lokacin sun san menene kadarar da ta faru a kanki
haka
za ki ga wani abu da ma ba a yi miki shida za a tausaya miki especially iyayen mu maza za ki dinga taimaka miki wani mahaifin ma za ki ga har wani albashi ya cire zai dinga baki kila in kina da yaya ko kannai wanda suka zo su yi miki masu hankalin kenan wanda suke da tunani su ne suke da wannan su sun dauki ya kadara sun san da kadara kin san wani a rayuwa bai taba yarda da kadara ba sai ran da ta zo kan shi ne ranin ne zai yarda da ita ce kadara
haka ne
kana ganin ta akan ganin wani wani ne yake kaza baka taba yarda ba amma ran da ta zo kanka to in ka tashi sai ka ce wai wannan kadara ce
masu sauraro har yanzu dai ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a cikin shirin yau da gobe za mu koma zauren namu domin jin cigaban tattaunawar
akwai matsaloli da dama da zaurawa suke fuskanta bayan sun dawo gida wato in auren ki ya mutu banda na gida na cikin gida banda na waje zaki ga ko me kai ana zargin ka misali akwai kawata da abu ya faru da ita ita ma bazawarar ce sun rabu da mijinta kin ga wanda ba ka bincike a aure shi ma yana daya daga cikin babban matsala da mu zaurawa muke fuskanta ai kin taba aure ba sai an zurfafa bincike ba
ake gani saboda ma
aka yi sama
ake aure
in aka yi sama kawai shikenan kin taba aure kin dandana aure me ya aure shi kuma kila wanda yazo din tunda ba yaro bane saurayi zaki ga magidanci ne ko babban mutum sai ayi rufa rufa
kawai rufe
akwai wanda ba a zurfafa binciken ba ta zo ta saki aure akai ta yawo wurin zama ya gagara kusan watan su uku suna ta yawon ba a nan ba a can wato ma'ana hotel ba a nan ba a nan iyayen da suka ce su sun gaji an daura aure ki tare ya zama matsala duk lokacin da taimaka miji magana ya shi za a tare sai magana ta canza daga ƙarshe da ta mishi magana sai ya aiko mata zunguriyar wasiƙa na saki na sake shi ki yi hakuri kuma dalilin da yasa na kasa kama miki gida yawa kusan watan uku mata na hudu kici ta biyar to kin ga tanan in aka duba
mama aure tun
ba wanda aka sa su su binciken ba su yi yanda ya kamata ba kuma gani ita bazawara ce
ba
sai an duba ba binciken ba
kike da irin wannan matsayin gidan duk nan ba ka mata aure
sannan ga matsi na gida gashi ana ce mata kin ki aure sai ta ce to ko waye ma yanzu maimakon a zurfafa binciken ayi ya ce mata matan shi hudu ita ce ta biyar to ba anan gida ke saka ba babban matsalar da ake fuskanta yanzu shine ya sake ta amma da ciki wata daya shine babban matsalar
to wannan kuma a daidai wannan lokacin wa ma zai dauki damuwar ta
shine na daya
a irin yanda iyaye da yan uwa ba sa bada gudunmawa su ba sa tallafawa bazawara
sosai sosai za a dame ki ne ki aure amma ba wani tallafi da za a baki na in kin yi auren me zaki fuskanta wa zaki aura yaya za a yi zaman auren me ake ciki
kuma ga wannan aure akwai matsaloli a cikin
duk wannan
tunda rayuwar mutane biyu ne wanda suka girma a wuri daban-daban
sannan kuma in kika duba ta wani fuska kin yarda zaki auren ya fito zaki aure shi shi a gani shi a tunani shi tunda ke bazawara ce kin dade a gida kuma akwai wannan takura to bari kawai aure ta to in na aure ta ta shigo sai in fara mata wula ya ce maka miki kenan jidda ai ke ba zaki guje in kin aure shi ba zaki yarda ya sake ki ba duk wani kanci da zai miki zaki dauka saboda kai ki dawo ka fara kirga miki aure ana cewa ai wance ta yi zaman aure
to wato kenan zaman aure suka shiga cikin tunanin damuwar cewa kada ma a samu su ido amma duk da haka ne mun kaddara ta sai to ba za su iya kaucewa ba tunda aure ba hannun sai yake ba aka sake su kuma sai kuma ba za su samu goyen baya daga wurin yan uwa da
abokan yawa ba za a samu wannan goyen bayan daga wurin yan uwa da abokan arziki ba ma sai dai a kai ga cewa ai ta yi zaman aure ne kamar misali akwai wadda ta yi auren ta yi na farkon bata ji daɗi ba ta sake yin na biyu aka je wulakanci iri-iri ga neman mata da sauransu da kanshi ya kalle ta ya ce mata koma gida na sake ki banda abubuwan da ta fuskanta wanda in an ce wannan bai wa Allah za ta fuskanci abubuwan a gidan mijinta za a ce ƙarya ne amma ita sai ta hange ta wani gefe ganin to gara in zauna kila Allah ya shirye wannan miji a sanadiyata Allah ya shirye shi
duk da haka ba
ta da ba kar in dawo gida a dinga kirga mun aure amma duk da haka bayan shi da kanshi yake ya sake ta ta dawo gida amma wasu dangin sai da suka kalle ta suka ce ai wance ai ba ta zama aure ta ai na farko ba ta zauna ba wannan mata yi to an ce na farkon ba laifin ta bane to wannan shi kuma fa
zaura mahaifin ka su kashe kashi kun ga akwai yanzu zaura da suke da ilimi haka akwai marasa ilimi akwai masu ƙananan shekaru akwai wanda ba su da ƙananan shekaru bari in ba ku wani misali ina da wata kungiya ta masu wanda nake kula da masu taɓin hankali yawanci in na zauna ina hira da su wasu depression ne kuma kan maza na farko dole na fara samu wata yarinya ce mijin ya sake ta dalilin sakin ta ne ta samu wannan matsala kuma aka samu wani ya kara mata yi mata ciki wanda ba mijin ba
tunda ya gabata cikin haihuwa
tunda ne kin san wasu na cewa suna ma hukata ciki don su samu duniya
to
sai na je aka kira ni na je na same ta lokacin ta haihu tana cikin jini tana kan bola ma domin ta riga ta bar gidansu mahaifiyarta ta rasu sai kishiyar maman ta haka a gidan sai mahaifinta yana gidan na je na same ta na dauko ta
Allah ya sa ta halwa a kofar gidan wata mata sai ta shiga da ita cikin gidan. Bayan ta shiga cikin gidan sai hankali ya dawo mata. Sai tace tana so ta je gida. Sai matar ce za ta iya tafiya gida sai tace eh. To sai ta fi gida shine sai na bi su gidan na same ta. Da na same ta na lalle lashe ta sun da dai irin aikin da muke yi kenan. Ta bani haɗin kai. Na nemi abin da take son ta ci. Da ta siyo mata ta ci shine nan fa ta fara bani labari. A ita daga cewa suna zaune lafiya tana son mijinta yana son ta. Kawai dare dai sai cewa ki tafi gida na sake ki. Eh daga nan ne kawai ta fara samun irin wannan
damuwa.
Eh damuwa.
Da ina za ta fara?
Na gyara ta na karbi din na kai ta asibitin kula da su. Aka kwantar da ita na watanni. Allah ya bata lafiya. Maganin da take sha 1500 a wata. Yanzu haka ta samu lafiya har ta yi aure.
Khadija kin da kike tattaunawa da duk sauran mata suka yi ke kina kuma ɗaya daga cikin wasu kuke gwagwarmaya da irin kasa-kasan irin haka na rabuwar aure ko kuma ga halin da irin zamarawan suke shiga naki mahangar ku ba mu shawarwari akan yanda ya kamata a tafiyar da macen da auren ta ya mutu wato bazawara kenan wani irin shawarwari za ku ba wa abokan zama wato ƴan uwa iyaye masu neman su zuwa neman auren su da kuma gaba ɗaya ma al'umma akan irin kallon da suke musu da kuma tallafin da ya kamata a musu a rayuwa
to da farko dai ita macen da aka tarbu da miji ko ta hanyar mutuwa ko ta hanyar saki ya zama dai da ta yi aure yanzu dai babu aure ko ma ta wani dalili ne na farko tana buƙatar a jawo ta musamman wanda ba ita ce ta yi sanadiyar mutuwan auren ba kaddara ne ya afka mata ko wani tsautsayi suna buƙatar ya zama ana jawo su kusa ana jin damuwan su a hankali saboda a ma fahimci shin a wannan zaman da suka yi a baya wasu abubuwa suka fuskanta sannan kuma menene ba su samu ba na dadin rayuwa na zamantakewan aure wanda ana musu fata a nan gaba su samu wannan jawo su kusa shi zai ba su dama su saki har su buɗa menene yake faruwa da su domin so da dama dalilan da mutanen waje suke gani ya kawo mutuwan aure ba fa shi bane asalin dalilin mutuwan auren dalilin yana nan a ƙasa wanda daga mijin sai matan sai Allah su kadai suka sani to amma jawo matan kusa zai sa a iya fahimtar wani abu har ya zama darasi a gurin wasu to na farko zan fara da iyaye bazawara ya kamata iyaye a ce sun ba ta goyen baya ba wani uwa ko uba da yake son yau ya aurar da ƴarshi ta da amshi gida sai amma kaddara zai iya fada akan kowa ina ƙara kira kuma ina roƙo ga iyaye na cewa kar su kalle shi a wata fuska na kin yi aure kin dawo ai ke ce jaka ke ce wahalalliya kin ki zama gidan miji ke kin ki zama aure a'a kaddara ce ta fada miki wanda kina gidanki komai zaki sai abin da kika ga dama yau kin dawo gida sai an dafa an baki wata kuma ma mijin mutuwa yayi ba wai ita ta kala ma kanta ko ta dora ma kanta
ita ma ba ta tsira
ba amma duka haka ba ta tsira ba akan ta dawo gida raini da sauransu to ina ƙara roƙon iyaye na su duba su gani a dalilin haka ita bazawara za ta shiga matsala daban-daban a je ma a kalla ta fannin rashin lafiya akwai abin da bature ke ce ma depression
ciwon damuwa
ko ko hauka ko wani abu sai ta to gidanmu ma
an kini
to bari in tashi in tafi wani wurin to kin ga akwai wadda hakan ya faru da ita take mu gidan su komai amma da auren ya mutu ta dawo tsangwama wanke-wanke komai ita take rana ɗaya ta dauki akwatin ta cik ta shiga duniya gani ya kamata a ce waɗanda ya kamata su ba ta goyen baya
su suka juya mata baya
to sai mu je kuma kan al'umma al'umma muna ƙara kira kuma muna roƙo al'umma kar su kalli zawarawa ko wanda mijinta ya mutu ko wanda ta taba aure ba ta da aure a matsayin wata fuska daban kuma kaddara ba wanda ba za ta iya faɗa muwa ba sannan sai kannan mu kuma da zaki ga ana tare a gida raini ya shiga tsakani ai ta ki zama gidan mijinta da sauransu wanda iyaye su suke contribute suke ƙara zuciya kannas ta to inda dadi ta koma gidan mijinta mana ta zauna
Madalla yanzu kuma lokaci ne da zamu bude muku layi domin ku kira ku bayyana mana ra'ayoyinku lambar da za ku kira ita ce alamar tarawa 1-202-205-6555
Barkanku madalla masu sauraron mu mun sami kiran mu na farko da wa muke magana
Bashir Tela ne daga nan layin Nauyuka nan cikin garin Lafiyan Dare Gurjan Nasarawa
Muna tinka Bashir Tela yau muna magana akan bazara
Zaurawa suna fuskantar kalubale kamar da malaman suka tattauna zaure Zaurawa tana fuskantar kalubale tun daga gida har yaje saboda haka masu yi su dena wannan abun ba ita ta daura makanta ba kadara ne sannan su kuma zaurawan sheda wurin ke kare yana da kike kama mutum cikin kanki domin Allah ka muke wani na gari kuma kifa ta haka shine wata alheri mai magana Bashir Tela ne daga nan Lafiyan Dare Gurjan ta shi lafiya
to mun gode Bashir Tela sai kiran mu na gaba da wa muke magana
kuna magana ne da Muhammad Awali Baba Iyari karamar kuma sauri cikin jihar Bauchi Najeriya
muna da
kike karu wata ai fada
Muhammad Awali Muna jinka Muhammad Awal yau maganar mu akan zawarawa ne
za ki ga karuwa ta aifa ta rike annan dari bisa dari amma yanzu
to dai kamar mun rasa Muhammadu Awalu da wa muke magana
Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh
Wa alaikum salam da wa muke magana
Muna da Alhaji Musa Garo mai rediyo recorder kasuwar kawo Kaduna Najeriya
To Alhaji Musa barka da kasancewa
da mu. Da abin da ya shafi maganar zawarawa. Ai dan haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa ita kanta maganar zawarci ce kanta ba karamin babban bala'i wanda ya wuce zawarci. Saboda irin wayannan abubuwan akwai wanda za su ga domin suna ganin wannan bazawara ce a ce duk kokarin za su yi mata mutunci ko kuma su mata abin da bai dace ba. Kuma su ma matan ya kamata a ce ana tsayawa a yin hakuri da juna idan abu ya kai bai wai ya zama dole ba. To a koyi tsaguwan nan ina ganin to amma gaskiya na wuce na cikin tsere da cikin abubuwan da suke mata suke fuskanta kalubale a cikin su muna fatan ya kamata wani shekarun ciwo zawarawa mutunci ya kamata su zai su fuskanta fatan ne muku alkari fata alkari Alhaji Musa Garo a tashi lafiya na gode
to mun gode Alhaji Musa Garo da wa muke magana mun samu wani kira
Assalamu alaikum
wa alaikum salam da wa muke magana
kuna magana da umma mala ali shugaban kulam wani arewa anan dogon duniya cikin shahurin Nijar
muna jin
abin da an ra'ayi na bisa ga wajen harkar zaurawa to dan ke sa mu zaurawa dan wata mace in kan hako na gare ta tana gidan mijinta na saka kinka wani wuri tan daban tana hanjan wani wanda bai kamata ba duk ban sa akwai hawa zaurawa wanda lalle wajen su sai sun yi aramena yadda su ga sun yi sosai tafi yawan banza wanda bai dace ba ta ke yi kita mijin ki tallafa ki zauna ki adana abinki ki adana ƴaƴanki na gode mu da Amerika ina umma mala ali shugaban kulub muri arewa nan dogon duniya cikin yahurin Niger
to mun gode da wannan kira naka sai kiran mu na ƙarshe a gurguje da wa muke magana
Assalamu alaikum kuna magana da kamar Abdullahi Musa da Bauchi
muna jinka a gurguje me zaka ce
sai aka mata gaskiya mata a cikin kuya musu yanda suka samu kansu sannan kuma muna fatan kuma su ma za su dinga hakuri da mazaje su ma su dinga hakuri Allah ba mu zaman lafiya gaba daya
to mun gode da wannan kira naka masu sauraron mu lokaci yayi halinsa anan zamu zo shirin mu na ƙarshe a madadin wanda ya daidaita mana sauti kuma ya hada mana shirin baki ɗayansa wato Daddy Balewa da kuma abokiyar aiki na da tattiya na gabatarwa Amina Bahara Auna ni Zahra Aminu Fage daga nan birnin Washington DC nake sallama da ku kasance lafiya